الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا يمتون ونن وني ميتارين البركة نا أصبر در الله دي إشرين دا أكدا وتا نشوال باين هجر شغبان هلتا النبي صلى الله عليه وسلم دا مكزوا مدينة شكرا دبو ديا دا ديريهدو da shekara 44 wanda ya dace da 13 da watan 6 watan 5 watan mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin umdatul ahkam a wannan masallaci mai tarin albarka na darul hadith da yake wannan unguwar ta tsimitau a yau za mu tashi darasi na biyu a cikin jerin karatun da muke gabatarwa na wannan littafin muna cikin kitabu tahara mun yi darasi guda daya kuma mun karanta hadisi guda daya kacal shi ne hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda a cikin wannan littafin na Umdatul Ahkam wallafar Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid alayhi rahmatullahi ta'ala yau za mu tashi hadisi na biyu malai yake cewa al-hadithu thani an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ضاع أبا هريرة الله يكرى ما سيردا يتي النبي صلى الله عليه وسلم يناتيوا لا يقبل الله صلاة أحدكم ألا بايا كربر سلر أيدك تكون إذا أحدث idan yayi watan hadathi hatta yatawadda hasi yayi arwallah wannan hadisin al-imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabu tahara hadisi mai lamba na 225 haka al-imam al-bukhari ya fitar da shi mai lamba na 135 annabin allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu allah wannan siga ce ta nafayi an kore Allah subhanahu wa ta'ala baya karba idan aka ce la tufidu an-nafi tana korewa Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu baya karba suka ce hadha nafyun lil qabul wannan korewa ne ta karba shi kuma korewa ta karba gun malumai zaka shike shi biyu na farin yakunu litarki wajibin fil ibadati ana kore karban aiki dan annabi adam idan ya bar abun da yake wajibi a cikin ibada idan mutun ya bar wajibi a cikin ibada to Allah yake kore ake kore karban aikin sa au fi'li mahdhur ko kuma mutun ya aikata abunda aka tsoratar da shi aikatawa ina fatar mu fahimta ba ingancin abu a'a mutun ne zai yi wani abu ko ya bar wani abu wanda yake na wajibi ko kuma yi abunda yake kuskure ne a cikin yin abun wannan sai ya sanya a karbar aikin da ya aikata da haka sai ya kasance wannan nafayi ne nafayul lisiha sai ya kasance nafayil qabul sai ya kasance nafayi na korewa ba ingancin abun koda sallar ta yi kyau koda mutun yayi sallar ta yi kyau idan yayi abun da ake cewa hadafi to Allah subhanahu wataala baya karban aikin sa baya karban sallar sa to hadasin nan malam suka ce idza ahdasa idan yayi hadasi hadasin nan ana amfani da shi wajen ababe kamar haka ko ya kasance hadasi ya kasance aikata abun da yake haramun hadasi ne amma nan ana zancen hadasi shine mutun yayi iska ko kuma mazi mani ya fito mutun yana cikin sallah da makawancin wannan to idan mutun yana yayi arwallah sai kuma yayi abun da ya jayo masa na karewar arwallarsa yin hadisin to daga nan koda yayi sallah da wannan arwallar Allah baya karba wannan shine abinda wannan hadisi yake nuna suka ce abu na biyu shine ya kullu da ghairi zalika wani lokaci yake kasancewa ba baka aikata abinda yake abun kuskure ba sannan kuma mutum bai zo da wani abu ba bai bar wani abu da yake wajibi ba wannan shi ake cewa nafyul qabul lisihha wanda yin abun ne ingancin abun ne sai Allah ba zai karba ba can sihar abun bata inganta ba nan kuma a'a ba ko ɗaya daga cikin su wani dalili ne ke sanya sai a ji karban aikin dan annabi adam yanzu misali hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mai sharibal khamara duk wanda ya sha giya annabin Allah ke cewa ba a karba salasa kwana 40 kaga ana nuna cewa sallar ta in tayi ina ba ta mun fahimta ingancin sallar yayi amma dai karba saboda aikata wani aiki da ya aikata wanda musulunci ce kada yi sai ya aikata to sai aka masa hukuma da wannan abu ina ba ta mun fahimta to shine nan annabi ke cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah baya karbar sallar sai daga cikin ku idza ahdasa idan yayi hadasi ana ɗaya daga cikin ababin da suke fita ta hanya guda biyu ko ta hanyar dogora ko kuma ta hanyar ta farjin sa idan ya aikata su to in yayi sallah ma Allah bai karba wanda ana bin nawaqil wudu'i kenan ababin da suke karkara arwalla suke kashe arwalla suke walwal arwalla akwai al asbab wanda su sababi ne sannan kuma akwai al ahdath ahdath su ne abin da mutum zai aikata irin misalin kamar iska kamar bawali kamar mutum mazi mani ya fito masa da mani da sauran wa'annan ababen sabab kuma shine mutum yayi barci mai nauyi ko kuma watan hauka ko kuma maye da makamancin wannan to idan mutum yayi hadisi Allah subhanahu wataala baya karban sallarsa sai hatta ya tawadda sai yayi arwalla sai mutum yayi arwalla da haka wannan hadisin yana karanta da mu cewa sallar duk wanda yayi hadasi alhadasul akbar ko alhadasul asghar to bata karbo matukar ba yayi arwalla bane ina fatar mun fahimta wanda shi alhadasul asghar shine ake ma arwalla amma alhadasul akbar kuma sai da ni baya guduwa sai da wanka ina fatar mun fahimta sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu cewa hadasi yana cikin abun da ke walwala arwalla yin hadasi na daga cikin abun da ke walwala arwalla kuma yana bata sallar dan annabi adam in har yayi hadisin a cikin sallah idan mutum yayi yana sallah sai yayi iska to wannan sallar tasa ta lalace sabanin bai fara sallar ba sai yayi hadisin kaga kawai ya warware arwalata sallar da zashi nan gaba ba ta da alaka da arwalata ta walwale sannan kuma abu na biyu shine cewa wannan hadisi yana nuna cewa Allah subhanahu wataala yana karba kuma yana mayarwa Allah yana karbar abun da ya cancanta ta karba sannan kuma yana mayar da abun da ya cancanta a mayar da shi sifati ta Allah subhanahu wataala sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa tsarki sharadi ne na ingancin yin sallar a shi sallah ba ta ingantuwa ba ta samun ta samu lese ba sai ta zo wajen Allah subhanahu wataala matukar babu tsarki to kuma wannan hadisin yana karantar da mu har yau wani abu da aka shayi baya shine kuskuren da mutane suka shayi baya na idan mutum zai arwalla sai a ce dole sai mutum ya shiga makewayi sai mutum ya wanke al'aurarsa baya daga cikin wajibi da kuma abin da yake musulunci ya karantar da shi abin da aka karantar dole wajibi shine mutum ya arwalla in zai sallah amma shiga makewayi in ba buƙatar ne zaka je kai ka matsatara ce ta aljannu kai ne zaka je nema a wannan gure sabanin aqidar da sai a ce dole sai mutum ya yi tsarki sai ka je dush sannan ka fito sannan kai arwalla ina fatar mun fahimta mala yace al hadith salis hadisi na uku ana abdullahi bin amr bin al as an samu daga abdullahi dan amr dan as sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abi huraira ta kuma an samu daga aba huraira wa aisha ta kuma an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda qalu suka ce dukkanin su wa'annan sahabbai guda uku sun samu daga manzon Allah kaga wannan hadisi da hanyar ikhrajin su hanya guda uku akwai hanyar abdullahi dan amr dan as akwai hanyar Aba Huraira kuma akwai hanyar wa hanyar Aisha Allah ya kara mata yarda duka wa'annan malamai ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbi wa sallama cikin manyan daliban Annabi suka ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa ko ya ce wailul lil a'qab minan nar Annabi Allah ya ce wailul kalmatu wail malamai sun fassara ta da fassarori kamar haka guda biyu suka fi shahara a cikin fassarorin da aka yi mata kalmar faris suka ce wa'idun kamar wani alkawari ne na azaba Allah ya yi idan ka ce wailun kamar Allah ya yi alkawalin azaba wasu suka ce a'a wadun fi jahannam ko kuma ismu wadun fi jahannam sunan wani kore ne a cikin jahannam Allah ya kare sai dai kalmar farin ta fi shahara ga malumai kuma ita ce mafi ingancin fassara inji Salih bin Al-Usaymin alayhi rahmatullahi ta'ala daka annabi ya ce wailul lil aqabi minan nar annabin Allah ya ce kore na azaba ko kuma kace alkawalin azaba ya tabbata lil aqab aqab jamu aqab ne aqab kuma shine diddigen mutum diddige to azaba ta tabbata da wanda ba sa wanke diddigen su da kyawu a cikin arwalla wace irin azaba za a yi musu minan nar ta wutar jahannama Allah ya kare mu idan mutum yana arwalla sai kasance baya wanke jikinsa da kyawu gabobinsa da kyau to yana shiga karkashin wannan hadisin Allah ya kare mu dalilin haya wannan hadisin fadin wannan maganar da Annabi ya fada hadisin al-Imam Ahmad da fitar da shi a cikin Musnad nasa mujalladi na 4 a shafi na 180 daidai hadisi na 17,858 Annabi sallallahu ta'ala ya fita shi da sahabbansa a cikin tafiya suna cikin bulaguro kuma sai lokacin sallar la'asar yayi sai aka samu wasu suna yin arwalla suna shafa makafafunsu kusan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shahi akan khuffi ko idan mutum na saye da khuffi ko safa sai tafiya ta kama sa ko a cikin gida ma sai kasance kafin ka sanya wannan susarkin naka kayi arwalla kai ne kai wanka sai kai arwalla sai ka sa susar yanzu kuma da ka zo lokacin azhar yayi arwalaka ta kare kana so kai sabuwar arwalla idan zaka maimaita arwalla ba sai ka fidda safar ba ka wanki kawai ya kafika an tamsah alaihima kawai sai kai shafa akan susar din naka yana batar mun fahimta to wasu sai suna shafawa wa khuffinsu wasu kuma suna wanke kafafunsu sai dai ba sa wanke kafafun watan da kyawu ana ganin suna barin lama'at ana ganin akwai huraren da ruwa ba su samu ba to sai aka ji aka bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ga abin da wasu suke aikatawa a cikin ƴan uwa to sai manzon Allah yayi kira fanada bi a'la sautihi annabi ya daga sautinsa yace wailul lil aqab minan nar narko alkawalin azaba ya tabbata ko ya tabbata duk wanda baya wanke diddiginsa a cikin arwalla a wata ruwaya wailul lil aqabi wa butunil aqdami minan nar qaran azaba ya tabbata duk wanda bai wanke diddiginsa da kuma cikin kafarsa tafin kafa baya wanke sa da kyawu to azabar Allah ta tabbata gare sa ina fatar mun fahimta wannan hadisin kenan kun ga yana karantar da mu akan kada mutun yayi wasa wajen wanke gabobinsa a cikin arwalla sannan kuma ana nuna muku cewa ka cika arwallan akwai lada domin akwai waɗanda su haka dai suke yin abun ba sa kama jiki cikin al'amarin sai mutun yana arwalla kuma yana aka ga wasu lam'at a cikin jikinsa dan haka annabin Allah ya ce wailul lil aqab minan nari narko na azaba ko kace alkawalin azaba ko kore na azaba ya tabbatar duk waɗanda ba sa wanke kafafunsu a wajen arwalla Allah subhanahu wataala ya datar da mu daga cikin abin da kuma za mu iya doka a cikin wannan hadisi kamar fa'ida shi ne cewa wannan hadisi yana nuna mana lura a damu da gabobin arwalla mutum ya natsu wajen wanke gabobin arwallarsa shi ya sanya aina daga cikin farillai a gun malaman malikiya a cikin arwalla suka ce akwai addal cuccuɗawa sau ta hanyar cuccuɗawa mutum zai game jikinsa da ruwa ko kuma gabobin da yake yin arwalla zai game su da da ruwa ina fatar mu fahimta sannan kuma abu na biyu shine cewa akwai azaba mai girma da duk wanda baya cika arwallarsa sannan kuma abun da yake fa'ida ta uku game da abun da ya shafi kafafu to wanke su ake yi ba shafawa ba kusan a cikin mazahib akwai aqida ta shi'a su a fahimtar su ba a wanke kafafu wajin arwalla shafawa ake yi so kai istilali da ayatul qur'ani da Allah yake cewa famsahu bi ru'usikum tatami wa arjilukum a wata ruwaya ko wa arjilukum so suka ce ai Allah ce famsahu bi ru'usikum ku shafa makawunanku kuma sai Allah yayi azafi yace wa arjulikum duk da akwai ta ruwaya wa arjulakum ko sai suka dauki wannan ruwayar cewa atafi akan al'atafi kuma ya'udu alal aqrab mazkuri in aka ce da wane to ana danganta wane yafi kusanci da wane wanda aka ambata karshe sai idan nace da Muhammad da Ahmad da Sani su shigo kaga sai bayani na za a fahimci cewa da Muhammad da Sani suna kusa da juna kenan ko suka ce to tunda Allah ya ce a shafa makanu sai kuma sai ce wa arjulikum kuma a wanke kafafu suka ce a shafawa ake shi kaga wannan hadisi yana karantar da cewa ashe ba haƙin kafafu a wajen arwalla shine ni shine a wanke su ina fata mun fahimta haƙin kafafu a wajen arwalla shine mutun ya wanke ba shafawa ba sabanin ɗan shi'a su shafawa suke yi ba sa wankewa ina fata mun fahimta malati alhadithur rabi'u hadisi da yazo ya karantar da mu har yau cikin kitabu tahara hadisi na hudu an abi hurairata radiyallahu an samu daga aba hurairata Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gaisu tabbas ya faɗa idan kaga anna tafidu tawkid tabbas ba shakka babu kunkunto manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam ni ya faɗa yace idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku zai fara yin arwalla ba idan ɗayan ku yayi arwalla ba a'a idan ɗayan ku zai fara yin arwalla falyaj'al fi anfihi ma'an to ya sanya ruwa a hancinsa ba na yara cikin sunna a wajen yin arwalla duk da yaga ce farilla abinda ubangiji yayi bayani shi yasa wasu malamai irin su al-imam ahmad ibn hanbali da su al-imam shafi sun taƙaita cewa farillan arwalla guda biyar ne sabani al-imam malik ya kawo guda nawa guda bakwai su suka ce a'a kawai da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum min suka ce wa'annan su ne farillan arwalla suka ce guda wani suka ƙara da niyya suka ce shi ita ce ta biyar bakin su suka ce wannan shine farillan arwalla kuma Allah ya ce in kuka tashi yin arwalla wanke famsahu bi wujuhikum wanke fuskoki kaga wanke fuska a cikin arwalla wajibi ne farilla ne dole ne sannan kuma wa aydiyakum ila al-marafiqi wanke hannayenku zawwa tsintsiyar hannu shi ma wannan wajibi farilla ne dole sannan kuma ce wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafa ma kawunan kaga shafa ma kai cikin arwalla menene wajibi farilla ne sai ce wa arjulakum min da kuma watan kafafun su ma ku wanke su suka ce wasu ka taƙaita akan guda hudun nan kada suka ce wannan su ne farillai su ƙara da nabiyar suka ce nabiyar shine niyya saboda hadisi na ya gabata hadisin Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda innamal a'malu binniyat duk abinda akai babu niyya to Allah baya karba da kai ta niyya ce ke gidaikin aikin dan annabi Adam baki daya sai al-Imam Malik ya ƙara yace na shiddada na bakwai al-fawd akwai gaggautawa ana buƙatar mutun ya gaggauta saboda kuma akwai addalk mutun ya cuccuda ka hade jiki da ruwa to amma sanya ma hanci ruwa mutun ya shaka wannan sunna ce Allah ya ce falyaj'al fi anfihi ma an to ya sanya ma hancin sa ruwa thumma liyastansar sannan kuma ya hacike su a shaida hacewa da shaka ruwa a hanci da hacikewa dukkanin su menene sunna ne cikin arwalla sannan kuma ana yin su ne a lokaci daya kamar da ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamu gani nan gaba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya raba ruwan arwallar da yake wanke yake kwarkwara bakinsa da kuma shaka mahancinsa so da yawa daga cikin mutane muna kuskure saboda rashin karatu da rashin fahimta da rashin binciken ya annabi yayin ibada galibin wasu suna arwalla idan mutum yazo wajen shaka mahanci sai ga ya shaka ai wanke kwarkwara baki kuma ya ɗibo ruwa ya shaka mahanci ya wanke huska wannan kuskure ne a arwalla ya annabin Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam shine da ruwa guda manzon Allah yake shaka yake sa ma baki sai ya rage sauran sai ya shaka mahancin sa haka yake yi idan yayi wannan yayi daya sai ya haci ke ya zuba naki cikin bakin sa kuma sai ya ƙara ɗibo ruwan ya sa a baki kuma sai ya shaka sai ya zuba na baki kuma ya haci yayi biyu idan ya ƙara sai ya ƙara na uku sannan kuma ya wanke huskar sa ina batar mun fahimta amma mun yanzu ya muke yi na'am sai mutun ya ɗibo ruwa ya shaka mahanci sannan kuma ya ɗibo ai kwarkwara baki sannan kuma ya sha ya ɗibo ruwan ya shaka mahanci ko to sai manzo Allah cewa min istijmara fal yutir duk wanda zai istijmari istijmar shine abin da ya shahi gudda watan asarul kharij min as-sabilain bil hajar mutun ya gudda kufan abin da yake fitowa ta hanyar dubura ko ta haular al'aura ta gabansa ta hanyar yayi amfani da duci wajen gudar da wannan abin shine ake cewa istijmar abin da shahin sarki a musulunci sarki kashi biyu ne akwai al-istinja akwai al-istijmar istinja shine mutun yayi amfani da ruwa wajen ya wanke kazanta da ta fito ta bayan gari ko ta bawali istijmar kuma shine mutun yayi amfani da duci ko lotus wajen gudda wannan kazantar ina ba ta rufa inta to amma da yake musulunci addini ne mai tsari idan saboda Allah subhanahu wataala shine ya haddace duniyan kuma ya san yadda duniya take tafiya kuma shi ya tsara da duniya za ta tafiya to ake iya wayar gari mutum ya tafi a inda babu ruwa haka ne to sai Allah ya kawo ikibalankin ruwan azan kamar maganin likita ne idan aka rubuta maka babu wannan sai a ce to akwai ikibalankin zago kaza yana maganin a madadinsa to Allah subhanahu wataala ya tsara mana ababe wanda da yawa in baka da halin yin kaza sai kai kaza yanzu daga cikinsu misali in mutum bai da ruwan da zai yi arwalla sai ya taimama ruwan babu ruwan da za ka yi arwalla sai ka taimama haka idan mutum bai da ruwan da zai tsarkake jikinsa ya yi bawali to kuma ai musulunci ta karanta da tsarki ko to tunda babu ruwan to sai amfani da dutse wajen gudda wannan kazantar to sai hatta yadda za ka tsabtace kanka sai da musulunci ya karanta da kai sai san ya wani arne wani bayahudi yake cewa Salman al-Farisi yace ba wani ban taba ganin addini mai tsari da tsafta irin addinin musulunci hatta shiga ban daki sai da ya karantar da kai yadda za ka yi dush za ka shiga amma sai da musulunci ya karantar da kai yadda za ka yi idan ka shiga makewayi kaga musulunci ya kai addini da ya kamata a ce mun rungume hannu bibbiko adamin Allah yake cewa wa man istajmara duk wanda zai istijmari zai tsaftace jikinsa ko kansa ta hanyar dutsi to ana yin istijmari ne ta hanyar ko kai dutsi ko kare yana yi ko mutum yayi amfani da takarda ko irin wannan zamanin da yake lotus irin yanzu misalin zaka iske akwai wasu kasashe da in ka je a dusharki su babu ma ruwa malam jabir akwai wasu kasashe na cikin Afirka da wajen Afirka da in ka je ba su da ruwa su saboda su ba musulmi bane su ba su san ba musulmi bane ko lotus ne ke da kai kana ida buƙatar ka zaka jayo ka tsota cikin ka wuce to amma ruwan shine mafi a'ala cikin istijmar na da sharuɗa daga cikin sharuɗa istijmari sai annabi ya karanta da mu yace fal yutir ya wutiri yayi ya wutiri wutiri shine a samu ɗaya daga cikin ilgon baya da zumu misalin ko yayi uku ko yayi biyar ko yayi bakwai ko yayi tara ko yayi sha ɗaya ko sha uku ko sha biyar shine wutiri ko amma kada yayi ƙasa da mi kada yayi ƙasa da biyu kamar da zamu gani a cikin hadisin daga cikin hadisin Salman al-Farisi Allah ya ƙara masa yarda zaka sharadin na farin ya kasance wutiri ake bukata in zaka yi istijmari ka je da daji babu ruwa kayi ban daji ko kuma kayi bawali zaka tsotsa kanka
sai ka nemo duci guda uku, ba a son ka nemo hudu, hudu su in dole sai hudun, to sai ka kara su zaman to na nawa, su zaman to biyar, idan kuma shida ne ke yi, to sai ka kara su zaman to bakwai, in takwas ke yi ka kara su zaman to tara. Salman al-Farisi Allah ya kara masa yarda, yace nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanji bi aqalli min thalathati ahjari, yace manzon Allah ya hana mu sallallahu alaihi wasallam da mu yi istijmari da kasa da dutse guda uku, kada mu yi kasa da dutse guda uku, sabanin sharruwa da binu zaka yace daya kaci uku kaci biyar, amma wajen istijmari to alal aqal dutse guda uku ake da bukata, in kuma bukatar ta kama su ka karo bi su zamanto biyar, sharadin fari kenan. Abu nabi kuma an yakuna tahir, abinda zaka yi istijmar da shi zamanto mai tsarki ne, ya zamanto mai mai tsarki ne, ba a amfani ba a istijmari da abinda yake baya da tsarki irin najasa, na daga cikin najasa wanda ba a istijmari da ita akwai kinjilo, musa kinjilo ko kashin saniya, shege cima kinjilo kashin saniya ba a istijmari da shi, sannan kuma ba a istijmari da kashi ba a kama ruwa da shi, sannan kuma duk wata takarda da take da sunan Allah ko rubutu suka ce ko da rubutun Muhammadiyya ke da kai akai, to bai halitta kai istijmari da shi, suka ce kai ko ba ilimi bane na addini saboda girman ilimi duk duniya baki daya, to bai halitta kai istijmari da wannan abun ba. Ina ba ta mu fahimta, da haka dole abu da za ka yi istijmari da shi zamanto abu ne mai tsarki, abu na biyu, sannan kuma an yi kula ghaira muhtarim, ya zamanto abin ba abin da ake girmama ba ne, ba wani abu ba ne. Misalin kamar istijmari da abinci, duk da malamai sun haranta mutum ya kama ruwa da abinci, misali buru abinci ne ko ba abinci ba ne, biredi abinci ne ko? Daga haramun ne mutum ya yi amfani da buru wajen yin istijmari, saboda abun muhtaram, abun da ake girmamawa ne ko? Ina fatan mu fahimta. Sannan kuma sharadi na hudu shine kad hurin da zaka tsaftace zamanto ya bushe, idan mutum ya yi ban haya sai zamanto inda zai kakin ya nemo duwatsun da zai yi amfani da su wurin ya bushe, to wannan duwatsun ba sa wadatar masa, dole sai ya sa ruwa. Ina ba da mafahimta, wannan shi ne abin da malamai suka faɗa game da abin da shahi istijmari. Sai Allah ya ce wa man istijmara falyutir, duk wanda zai istijmari yayi wuturi, ya ce wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsal yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i, idan ɗayanku ya tashi daga barci, idan ɗayanku ya tashi daga barci, to annabin Allah ya ce falyaghsal yadayhi, to ya wanke hannayensa. To sai malamai suka tattauna anan, suka bugu cewa wani barci ne ya kamata mutum ya wanke hannayensa in ya tashi daga gare sa, kusan akwai barci na kailula ko barcin da ake kwanta na rana, barcin da ake kwantawa na rana na hutu wannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yinsa ko? To wani barci daga cikin, ko kuma misalin barcin safiya, akwai wanda shi yana yin barci da safe, akwai wanda kuma da rana yake kwantawa, wani kuma gahi nan da to wani barci ne za ake cewa zalau ce idza istayqadha ahadukum min nawmihi. Malaman Shafi'iyya suka ce a'a, shine barcin da duk mutum yake da dare ko da rana, in dai kai barci da dare to in ga tashi sai ka wanke, haka wanke hannunka, in kuma da rana kai barci ma ka wanke hannunka. Suka dalili suka ce saboda Annabi ya ce min daumihi, daga barcinsa, kaga ba kanyace ba da dare ko kuma da rana. Sai dai al-Imam Ahmad bin Hanbali da kuma al-Imam Dawud az-Zahiri suka ce a'a, ana zancen barcin dare ne, saboda idan ana zancen barci to kowa ya san da an ce barci dai kwana ko, to kowa su da dare ake kwana, ai ko waja'alna an-nawma waja'alna al-mikra suna laila libasan, dare ne ake samu take tufafi wa dan annabi Adam ya je ya kwanta ya huta, da haka sai a dauki hukunci na gama gari, lokacin da kowa yake kwana shi ne da dare, sai a dauki wannan hukunci suka ci, wanda kuma wannan ya kusa da da sawabu inji malamai su ƙara da hadisin al-Imam Tirmizi da hadisin Imam Ibn Majah da nabi kitwa idan staiqaza ahdukum min al-layli idan dayan ku ya tashi daga barci daga dadare zaka tunda da dare ne ku sai ya wanke hannayensa to miye hikimar wanke hannu idan mutun ya tashi miye hikimar miye sa annabi ce ya wanke hannunsa dalilin shine saboda bai san inda hannayensa su kwada ba kamar da hadisin zai zo ya bayani ko sai ta fil ina'i kabanin ya sanya cikin kwanan da yake yin arwalla ko kuma ya dauki abin da zai motsan da zai sanya cikin ya sha ruwa to ana buƙatar ya wanke hannayensa to in ma zai wanke hannayen ya wanke su so nawa salasan so uku sai ce fa inna ahdakum la yadri ayna batat yadahu domin dayan ku bai san a ina ne ba hannayensa suka kwana dayan ku bai san a ina ne ba hannayensa suka kwana to diyawo lokaci wani ƙare zo ya hau kan hannayenka baka sani ba ko to kuma shi kuma galiban wata cuta galiban cututtuka mafi yawan cututtuka yanzu da ake dokawa musamman microbe an fi doka su ta hanyar hannu da abin da zaka kai hannu ka doka daga hannu ka sa a baki to yana daga cikin abin da ke haifar da rashin lafiya masu dindin yawa yanzu idan ka doka misali cin abinci na daga cikin sunnar shugaban halitta in zai ci abinci na wanke hannayensa ko sannan kuma yana cin abinci ne da mi da hannunsa kuma yana sanya dan yatsunsa guda uku ne yake dauko abincin kamar da hadisi ya gabata a cikin abun da shi Shama'il Muhammadiyya na al-Imam Tirmizi mana suka ce hikimar cin abinci da hannu shi da yana kare mutum daga kumburi mana ja cin abinci da hannu yana kare mutum daga kumburi saboda kamar akwai wasu ƙwayoyin halittu a hannun ɗan annabi Adam wanda yake karya sinadarin duk wani abu to sai ka ci da koshiya kaga wannan sinadarin bai tabi hannun ba sai zama to kai an samu wasta tsakanin abincin da kuma hannunka daga wannan abun da yake bada kariyar kai baka da shi sannan kuma yana cikin abun da ke sa abinci ya saurin narkewa cikin jikin mutum wannan hatta bincike da likitanci a zamani ya tabbatar da wannan ina badar mun fahimta sai dai sunna ce ka ci a hannu kuma in ka ci da kuyar ma babu ne almuhimin dai ka ci shi ake da bukata ai cin abincin ba ibada ba ne ko ibada ne cin abinci ibada ne a wani wanda na'am ya ga ce ibada shi ne abin da in kai wani a baka lada yanzu in mutum ya ci a wani sai a bashi lada in ka sha shayi da buru sai a baka lada na'am babu lada a ciki eh madamakin hanyar samun madamakin rayuwa ne wannan matsala ko malamai sun tattauna akan ta kware da gaskiya shin cewa abincin da mutum zai ci dan ya rayu akwai lada ko babu lada amma dai an yi ittifaki cewa abincin gudun baki akwai lada haka ne ko abincin gudun baki akwai lada wallahi ta'ala a'lam daka annabi ce fa inna ahdakum la yadri ayna batat yadahu dayan ku bai san ba a ina ne hannunsa ya kwana daka akwai kwaji suke zawwa su shafi mutum su tabi mutum da hannaye ko su haukan hannun mutum bai sani ba domin idan mutum ya kwanta to bai san inda yake ba shi yasa ai annabi ke cewa rufi'atil aqlamu an salatin an dage alqalbi akan sa saboda duk abin da mutum zashi a cikin barci ba a kama sa da laifi kuma ba a ba salada ina ba da mun faita yanzu idan mutum ya kwanta barci sai mafarkin gashi ya je aikin haji na ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak sai a ce amma shi lada yake haji yana na'am yayi mafarkin ko gashi ya zo miƙati ya dauki ihrami ya sa farin kyalle kuma ya zo yayi tawafi yayi sa'i har aski yayi duka yayi wannan mafarki sai a ce ya samu lada ba lada saboda a mafarki ne ya yayi haka idan mutum yayi mafarkin cewa ya kashe mutum ko ya sha giya da makamantar wannan za a bashi zuribi babu bai da zuribi akai baka idan mutum ya kwanta bai san a inda yake ba sannan kuma musamman da dare to akwai sharrin da mu galiban sharr yana sauka ne cikin dare galiban sharr yana sauka a cikin dare yasa daga cikin addu'in kuna bibiyar daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya tsare sa daga sharrin dare sai kaji wa a cikin suratul falaq Allah ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idan ta dare ne ake ba maganar dare ce ake anan duk wani abu da ake hatta su kansu ɗan sihiri suna amfani da dare ne wajen kulla abu mai abu angulu suke kullawa ke sanya aka karantar da mu cewa idan ka zo barci da dare ka daga hannu ka haɗa hannayenka kai addu'a nabin Allah ya ce idan ka karanta ayatul kursi ka karanta ikhlas da falaq da nasi ka shafa ma a jikinka to Allah zai turo maka hafiza mala'iku masu baka kariya ba wani aljini da yake sai fitar da kai ashe ga kene suna kewayawa sannan kuma kadiba Allah ya sige dan annabi adam mala'iku suke dubiya shi ba yanzu mutun zai kwanta a hannunsa da dama amma kuma sai ya waye gari a hannunsa na hagu misali ko kuma kana gehen matala na dama sai ka komo to kai ka Allah ya hore maka mala'iku masu jujjuya ka cikin bacin masu ake ta mori kuma ka dibi hikima ta kwanan shi akwai ni'imomi jewa rashin barci musiba ne mutum bai gane rashin barci musiba ne sai Allah ya jarrabe shi da shi a ce mutum gashi ya wuni bai kwana an waye gari ba kai kwana ba rashin lafiya ce amma ga Allah subhanahu wataala sifatul kamal ce ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm amma ni da kai dole mu yi sautin kuma mu yi nomin ko in baka barci dole ka dole ta rubuta maka kwaya ka sha dan ka samu kai kwana ba kai mutum idan ya kwanta bi sa'in da yake ba hannayensa wani kwaro zai iya zawa ya abun nan da makamantar irin in bai addu'o'i ba shi dan yana iya zawa ya lasa hannunsa da makamantan wannan ai ana samu wanda shi dan yake ma hikima fitsari irin wanda ba su wanda ba sa tashi sallar subhan ai yana amala ne su kusan ba karamin kazami bane ko shi dan ba karamin kazami bane to yake jibga musu hitsari sai kasance wannan sanyin sai ya ta kwantar da su ba sa iya tashi Allah subhanahu wataala ya dace da ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fi lafdhin li muslim aw wani lafazi kuma na al imam muslim yace falyastanshiq bi min kharihi min al ma'i ya shaqa ruwa a hancinsa ana son mutum ya shaqa ruwa a hancinsa ta shaqa ruwa akwai ababen da Allah subhanahu wataala ya karantar da hikimar yin haka kuma akwai abin da aka barka ba karantar da kai ba hikimar yin haka kun ba dole bane sai ka sani akwai abin da Allah yayi bayanin dalilin da yasa ya wajabta su akwai abin da kuma Allah ya koyewa kansa sanin wa'annan ababen zaka mutum ya shaqa ma hancinsa ruwa saboda tsafta ce domin Allah subhanahu wataala mai tsafta mai tsarki ne Allah yana son kuma masu tsarki wa fi lafdin a wani lafazi kuma yake cewa man tawadda'a falyastanshiq duk wanda zai yi arwalla to ya tabbatar ya shaqa ruwa ana son mutum ya shaqa ruwa a guguje ɗan uwa wannan hadisin yana karanta da mu cewa idan mutum zai fara arwalla ana son ya sanya ruwa a hancinsa sannan kuma ya fitar da su bana ya istinshaq ya shaqa kuma ya hacike da shaqa wanda hacike wanda dukkaninsu sunna ne ko sannan kuma an yi umarni ne domin a wanke hanci saboda shi hanci yana cikin huska meye hikimar cewa a shaqa ma hanci da manzala ya ce ya shaqa ruwa meye hikimar saboda hikimar shi ne Allah ya ce famsahu bi faghsilu wujuhakum wanke fuskokinku idan aka tashi zancen huska ai hanci yana cikin huska shi yasa manzon Allah ya sunnanta kai kuma sai ka shaqa ruwa ka tabbatar dan ka wanke sa ina ba ta mu fahimta wannan shi ne suka ce wannan shi ne hikima sannan kuma an ambata cewa duk wanda yake son ya wanke kazantar da ya yi amfani da ita yayi to ana son ya yi amfani da duwatsu idan babu ruwa kuma dutse ya kasance wuceri ana son mutum yayi wuceri sannan kuma wannan hadisi ya karanta da mu cewa idan mutum ya tashi daga barci to kariya tabi komi da hannayen sa fate sai ya wanke ya wanke wannan hannayen kar komi ba a san ka taba sai ka ni sai ka wanke wannan hannayen naka kuma idan zaka wanke suka wanke su so nawa so uku ina fatar mun fahimta domin galiban meke da suna kwana mai yauni to yana sanya jihun wato cikin wani halayen da bai sani ba na tagamuwa da musamman irin wannan za akwai kwarin da suna da hadari kwarai da gaske akwai kwarin da in mutum fa ya suka tabi abu ya taba to sai abin da Allah subhanahu wataala yayi ko akwai su diyawa sai ga sun saka mutum kuraje wasu kuma sun sanya masa ciyon ciki wani kuma sun kare masa fuska abun zai taba ne da hannu fa ya ci abinci dan bai wanke ba amma kuma sai ya jayo masa rashin lafiya a shi kaga manzon Allah ba karamin doctor bane sallallahu alaihi wasallam duk wani likita to annabin Allah uban sa ne a bangaren likitanci ina ba tarmo fahimta kuma da za a auna hannun mutum daga barci idan ya tashi daga barci akai hannunka a labo a auna to ba shakka sai an ga akwai qazirat akwai qazanta akwai microbe a saman wannan hannu amma idan ka wanke to ka gudda wannan azantar kaga musulunci akwai ababe guda da yake kariya akwai abun da ake kira da ad-daruratul khamsa wajibi ne kowa ya san wannan abubuwan guda biyar ad-daruratul khams wannan musulunci yazo yana bada kariya akan su abu na fari akwai hankali musulunci yana kariyar hankalin mutum abu na biyu lafiya musulunci yana duk abun da zai tabi lafiyar ka haramun ne kai amfani da shi shi yasa aka ce ko arwalla zaka inda zaka taba lafiyar ka to ba yadda kai ba shi ne kai tema ma ai mun karanta a cikin adda'u wa dawa malin jabir ko hadisin wanda suka yi tafiya janaba ta kai masa kuma ya dutse ya fado masa akai ko ya raba ya ji masa akai to sai ya yi mafarki kuma sai dole sai ya yi wanka kenan ko tunda ya yi mafarki ruwa sun fito gaban sa sai ya tambaye abokanan tafiyar sa yanzu idan nayi za a yi sanin wani rangwame ba sai na yi wanka ba kun da halin da ke ciki suka ce ina ai wanka janaba idan ta kama mutum dole sai ya wanka malam sai ya yi wanka kuma sai ruwa su shiga cikin kansa sai ya mutu wato ya haɗe da ruwa su kaje da wato sai kawai sai ya mutu da aka zo sai hankalin su ke tashi su kawai manzon Allah labarin abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam sai ce ala qataluhu qatalahum Allah sun kashe su Allah ya kashe su da su kashe su ina ma su ce kawai ya isa kawai ya buga kasa ya buga ya tema ma ashe kaga duk abin da zai cutar da kai a musulmi a rayuwarka da lafiyarka haramun ne kai ta'amuli da shi da wannan dalilin dukkanin malamai suna suka ittifakin cewa shan taba haramun ne dalili saboda tana illata dan annabi adam shi kuma da musulunci yana bada kariya wa lafiyar dan annabi adam daga na farin lafiyar mutum sannan kuma na biyu muka ce me hankali na uku shine mutunci mutum musulunci yana rabka a ci maka mutunci bai yarda ba ayi a cikin musulmi mutunci ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haramun ne taba mutunci dan annabi adam duk abin da zaman to mutunci dan annabi adam haramun ne ka taba sa saboda musulunci yana kariyar mutuncin sa sannan kuma abu na hudu shine kudin sa kudin mutum kudi abu na biyar shine addini wa'annan abubuwan guda biyar su ake kira da ad-darurat ad-daruratul khams akwai hankali akwai mutunci akwai lafiya akwai addini sannan kuma akwai kudi wa'annan musulunci yana bada kariya gare su ne saboda kariya wa dan annabi adam sai aka karanta da mu cewa ka wanke hannunka idan ka tashi da safe Allah subhanahu wataala ya datar da mu to anan sai malamai suka tattauna suka ce wai shi wanke hannayen wajibi ne ko kuma mustahabbi ne dole ne sai ka wanke ko kuma an so malaman jama'a suka ce a'a mustahabbi ne wasu suka ce a'a wajibi ne sai dai abin da yafi inganci shine cewa adadin wujubi dole ne in ka tashi tunda annabi karanta da mu kai sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam murhid hadisi na biyar ko malai ce al hadisul khamis الحديث الخامس حديث نبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب wannan hadisin da Abu Hurairah ya fitar da shi annabin Allah yana cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im kaddayanku yayi bawali fil ma'i da'im a wurin da suke huri a ruwan da suke huri daya a ruwan da suke adda'im wanda suke ba sa gudu suna tsaye huri daya wanda ba sa gudu sai ce alladhi la yajri sai ya fassara da al ma'u da'im da mi alladhi la yajri ruwan da ba sa gudu ruwan da ba sa tafiya irin misalin kamar yanzu a daji irin tafki haka dan karamin tafki mutun yazo yayi fitsari ciki annabi ya hana yace kaddayin ku ya kuskure yayi bawali a cikin ruwan da ba sa gudu sannan kuma yazo yayi wanka idan aka ce wanka a musulunci ana yin wanka na ibada domin a wanka kashi biyu akwai wanka na al'ada kuma akwai wanka na ibada wanka na al'ada shine in zaka tafi biro da sahi ko zaka tafi kasuwa ka shiga kai wanka ka sa susu da sabulu ka wanke ko wannan wanka na miye na al'ada ce zaka je ma'aikata ne to kuma akwai wanka na ibada wanda in jaraba ta kama ka zaka yi sa domin ka gudda wannan alhadathul akbar to wannan shine ibada ne kuma lada za a baka wace kuma zaka ji sanyi kawai abin da ya babanta su shine niyya ko to annabin Allah ya ce kaddayin ku yayi bawali a cikin ruwan da suke tsaye huri guda ba sa gudu sannan kuma yazo yayi wanka na ibada da wannan ruwan nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wali muslim al-imam muslim shi kuma sai ya kara cewa la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im kaddayin ku yayi wankan janaba a ruwan da suke ba sa gudu suna tsaye wa huwa junbun al-halij yayi wanka a cikin ruwan al-halij shi na da janaba wasan ko fice karatu ba hadisin farko an hana yin hitsari a cikin ruwan sannan kuma yazo yayi yayi wanka da wa'annan ruwan ko ka dibo kai ruwan kai hitsari a cikin kuma ka dibo su kai ai wanka da su shi kuma Imam Muslim sai ka ce wa a'a kada ka kuskura kai wanka na janaba a cikin ruwan da suke huri dai ba sa gudu hadisi guda biyu ne masu kowa da juna amma ba nasu daban-daban ce hadisin farko an hana yin fitsari ne a cikin ruwan da suke tsaye ba sa tafiya ina ba da mafahimta an hana yin annabi ya hana yace la yabulanna ahadukum kaddayan ku kad wanda ya kuskura yayi fitsari a cikin ruwa da suke tsaye alladhi la yajri wa inda ba sa gudu thumma yaghtasilu minhu sannan ya dibo ruwan yayi wanka da su sannan ya dibo ruwan yayi wanka da su shi kuma Imam Muslim yace la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun kaddayan ku ya kuskura ya fantsa ma cikin ruwan da ba sa gudu alhali yana da janaba yayi wanka a cikin su domin kusan wankan janaba kashi biyu ne ko mun karanta a karatun mu na ahdari da iziya cewa wankan janaba kashi biyu ne tana da sifa guda biyu me ta da biyu da ake yin sa sifa ta fari sifatul ijza akwai sifatul kamal sifatul kamal shine mutun ya dibo ruwa a cikin so ko a cikin abun da yake wanka da shi sai ya wanke hannayensa ya wanke daga cibe su zawa guwayensa sannan kuma ya taba kasa ya wanke hannayensa ya kurkure yayi arwalla iri da yake sallah ba tare da ya wanke kafafunsa ba sannan ya zubo ruwa ya sanya hannunsa ya cakuda gashin kansa sannan kuma ya zubo abun da ya shafi gefensa ya wanke tun daga sama har kasa na dama ya dawo hagu ya wanke daga sama har kasa daga sama har kasa sannan kuma ya wanke kafafunsa daga karshe wannan sifatul kamal kenan wannan shine sifatul kamal to sifatul ijza shine kuma kawai kai ne kake da hon dush intan a gida janaba ta kama ka kawai sai ka zo da niyan yin wankan janaba sai ka bude famfon gaba da sai ka duk zuwan su zubo maka wanke cikin ka baki daya sai ka kwarkware bakin ka shaka ma hanci ka kare wankan janaba sifatul ijza'a kenan sai dai wanda yayi wancan yafi wanda yayi wannan lada asa ku fahimta ba mafhum ko mutun ya iske misalin cikin teku mer kawai mutun ya zo cikin teku kawai ya fayo tsama ya fada yana da janaba mai ruwa manyan ruwa ta teku babba sai ya fata ciki ko sai ya fito yayi iyon sai ya fito sai kurkur baki ya shaka maro hancin sa kawai ya kare ya kare kokan janaba kaga musulunci akwai sauki gani shi ko ba tuta ba tutarwa ina badar mun fahimta to wannan an hana sa shine sai yace la yaqtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun kadayan ku ya kuskure yayi wanka aida a cikin ruwan da suke huri daya ba sa alhali kuma yana da mi yana da janaba ina fatar mun fahimta mafu tayyib ma'anar hadisin baki daya annabi sallallahu ya hana yin bawali a cikin ruwa saboda gujewa cututtuka masu halaka dan annabi adam kuma wannan ba cikin abun nan ba kadai ba cikin teku ba kadai har irin yanzu irin khazzani wannan da basen misalin basen da ake yi za a sa ruwa ko bi halitta mutun yazo yayi tsari a cikin kuma sannan yace zai wanka a ciki bi halitta ba da kuma irin abun da ake na forage yanzu duk da wasu daga cikin ana barin su bude daga ana barin khazzanar bude ba a cikin rihita ba ko saboda in ba ta shakar iska sai ko me ya amfani fa da iska in ba ta shakar iska to bumbar cikin rijiya za ta iya samun matsala za ta iya bucewa sai a dinga barin khazanar waje bude tana shakar iska to kuma wannan yana sanya wasu kwarin kuma har yau sai su zo su dinga ko ku fahimta to ashe sai a dauki mataki kada za a yi a kare wannan abun domin akwai wasu rashin lafiya da suke yanzu misali a cikin bawali akwai rashin lafiya a ciki saboda ai kamar shi bawali fa cuta ce mutum ya fitar da ita daga cikin jikinsa abinda baya da amfani ne duk abinda mutum zai fitar da shi na hanyar bawali ko bayin gari wannan kazanta ne wanda baya da amfani a cikin jikin dan annabi adam kuma ai ba karamin acid bane ke da ku cikin bawali ba karamin acid bane ke da ku ciki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wannan abun ina fatar mu fahimta kamar da manzo Allah ya hana kutsawa cikin ruwa da suke ba su gudu alhali mutum yana da janaba sai dai kuma idan dush enter ne gare ka zaka iya abun nan zaka iya bude fofon kai ya baka ruwan kai wankan to kuma idan mutum yana da basen da wanka misali a cikin irin dan bariki ne yana da basen yana ciki to zai iya wanka a ciki tambaya in dai mun fahimci hadisin zamu ibada usa ba san ne na wanka yana ciki to zaka iya wanka mutum zai iya shiga ciki ko ya wanka na'am zai iya wanka mutum zai iya wanka da shi irin sifatul ijza ko saboda ana karewa zaka tafiyar da wa'annan ruwan ne ba nan suke ba ina batar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai malamin suka yi sabani suka ce idan ruwa suna gudu to babu laifi ayi bawali a ciki amma dai abin da yafi suka ce shine tajannub mutun ya nisanci misalin yanzu a ce hanyar ruwa ce gare ku hanyar ruwa ce mai kai ma tabki an yi ruwan Allah sai mutum ya san akwai wasu wurare na gani saboda tsabar kazanta tsabar ba a kulawa mutane ba su san addini ba wallahi lazim idan ana ruwan sama kaga suna bude dushkinan sai mutum yana kwalho ruwan kazanta yana zuwa cikin ruwan cikin saman hanyar musulmi wannan ka cutar da al'umma sannan kuma kai kana fada da ad-daruratul khams ai kuma ga bane an taɓa mutuncin ka anan kuma an taɓa lafiyarka anan shi ba duk abin da zai taɓa lafiyar mutum wallahi haramun ne a taɓa duk abin da zai taɓa lafiyarka to haramun ne a yi maka ko kuma ka yi shi ina ba tar mun fahimta Allah subhanahu wataala da ta damu da haka suka ce ba laifi mutum ya yi bawali a cikin wa'annan ruwan amma nisantar yin bawalin a ciki shi ne mafi ala shi ne mafi soyuwa sai malu suka yi sabani suka ce wai halin nahyu littahrim aw likarahiyya wannan nahayin da annabi yayi haramun ne ko kuma a'a kawai an kyamata ne domin kusan na fada a satin da ya gabata ce akwai abin da ake cewa ahkam ash-shar'iyya guda biyar wannan musulunci na tafiya akan su na farin akwai al-wajibu akwai al-mandubu akwai al-mubahu akwai al-makruhu kuma akwai al-haram cewa wannan da kyawu kowa ya san su duk musulmi ya kamata ya rike wannan abubuwan guda biyar abubuwan da zaka yi na rayuwa da ibada ko abun kasance yake suna ya kasance al-wajibu ne ko ya zamanto al-mandub ko ya zamanto al-mubah ko ya zamanto al-makruh ko ya zamanto al-haram al-wajib shi abin da yake dole ka kai dole wajibi ko kun fahimta shi ne al-wajib duk abin da ya zamanto dole kai shi zuwa shi wajibi al-mandub kuma abin da in kai za a baka lada amma in ba kai ba baka da laifi ina ba da ku bayyana in kai za a baka lada amma in ba kai ba baka da laifi al-mubah abinda an halitta maka shi al-makruh kuma abinda an kyamaci kai shi sai na karshe shi kuma shine al-haram wanda an haranta maka to suka ce wannan hari litahrim ne ko lil karahiyya domin shi al-makruh abinda aka kyamata idan ka barsa zaka samu lada take saboda makruhi ne to wannan haramci ne ko kuma a'a na karahiyanci ne malaman malike suka ce makruhi ne da wannan an kyamaci ne amma malaman hanabila da zahiriya suka ce a'a wannan haramun ne wasu da cikin malaman suka ce a'a muharramun fil qalili makruhun fil kaseer a cikin ruwa ɗan kadan kan an haranta amma cikin ruwa da yawa ko wannan kuma haramun ne eh makruhi ne to nan mun ce ai mutun zai iya yi wani lokaci ko bai wani lokaci to sai dai abin da yake ciki shine sai mu dauki zance na karshe mu ce annahyu at-tahrimu fil qalil wal kaseer wannan hanin haramun ne a cikin ruwa karami da kuma ruwa babba kuma abin da ake ce ma haramun jama'a shine duk abin da in kai za a baka zinubi in ba kai ba kuma za a baka lada yanzu misalin kamar giya mice ce haramun ce idan mutun ya sha giya za a rubuta masa zinubi idan kuma bai sha ba za a bashi me za a bashi lada wannan shine haram duk abin da ka san in kai za a baka zinubi sunan shi haram in kuma ko kuma shi za a baka lada cewa haram in mutun ya bai za a bashi lada yanzu idan ka samu hanyar cin amana sai baka ci amana ba wallahi za a baka lada to cin amana mene ne haramun ne ko kun fahimta idan mutun ya samu hanyar yin zina sai ya ki za a bashi lada saboda dalili zina haramun ce ko mun fahimta to Allah subhanahu wataala ya gidatar da mu dan haka wannan hadisi yana karantar da mu hani akan abin da ya shafi bawali cikin ruwa da wanda ba sa gudu Allah subhanahu wataala ya gidatar da mu anan ya kamata mu kwana kenan ko sai sati mai zawa sai mu dora akan hadisi na bagwai wanda na tare da fa'idori masu dimbin yawa za mu yi ta'amuli da karatu da abin da ya shafi shan hukuncin amfani da kwanan da kare ya amfani da shi ya matsayin musulunci akan idan kare ya amfani da kwano ya ne musulunci ya karantar da mu don mu yi amfani da wannan kwano in muna son mu yi amfani da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya nuna muna gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna muna ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana buƙatun mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu ya sanya aljanna ce muku mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته